إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك جوة رمضان هجرة جبون ايادة تريه دود أربعين دعوك وانديزو شاهد جوة جبودي دا عشرين دبيو منانا اتكن سورة البقرة زامتاش آية تريد تسعين دترى نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
الله سبحانه وتعالى أشتونا آية تقريدة فإن ترى ينا أمرتر قريشاوة ولا أشكرا سحمس waɗanda su ba sa yin tsayuwa a Arfa sai su ban mutane gaba ɗaya su tafi filin Arfa su kuma sai su tsaya a Muzdalifa in an magana sai su ce ai su ba za su fita daga cikin harami ba saboda su zuriyar annabi Ibrahim ne su kuma masu hamasa ne wajen kula da addini da sansa da kiyaye shi shine Imam Bukhari da Muslim suka rawaito mana hadisi game da dalilin saukar wannan aya Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 1665 Muslim mai lamba ta 1219 daga Hisham dan Urwa daga mahaifinsa yace kanatil arabu tadufu bil bayt quratan yace alarabawa sun kasance suna dawafi da ɗakin Allah zindir illa al khumsa sai dai Quraishawa والخمس قريش وعند أكي كرا خمس سوني قريشاوا wa ma waladat, da ƴaƴan da suka haifa. Kanu ya kufuna quratan, sun kasance suna yin dawa titin bir, illa an tu'tiya humul khumsu thiyaban, sai dai idan su quraishawan sun yadda su baka tufafi. Amma in ba da tufafin quraishi ba, to baka yin dawafi da kayanka, sai dai kayi tumbir ko zindir ko tsirara. Sai dai in ka kana da wani aboki ko dan uwa ko makoci ko masoyi a cikin quraishawa, to sai ya ara maka kayansa. Fayutir rijalur rijala wan nisa'ur nisa'a, sai maza su arawa maza kaya, mata daga cikin quraishawa su arawa matan da ba quraishawa ba. Wa kanatul khumsu, su waɗannan quraishawa da suka sawa kansu suna khumsu, la yakhrujuna min al-muzdalifa, ba sa fita daga muzdalifa. Wa kanan nasu kulluhum yablughuna arafat, kowa daga cikin mutane da suka zo aikin haji suna isa filin arfa, amma banda su quraishawa. Qala hishamun fa haddathani abi an aisha radiyallahu anha, ite sai babansa Urwatu bin Zubair ya sanar da shi daga ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata rida, tace al-humsu humul ladina anzala Allahu azza wa jalla fihim, to su waɗannan quraishawa da suka ba wa kansu matsayi ba sa zuwa filin arfa, sai Allah ya saukar da wannan aya, yace summa afi bu min haythu afada an-nasu, sannan ku kafararo ta inda mutane suka fararo, ma'ana ku tafi tare da mutane a tsayuwar arfa da ku. In mutane sun tashi tahowa, kuma ku saje. Addini baya ware wurin sarki daban, wajen waye daban, addini a wajen Allah duk ɗaya ne. Inna akramakum inda Allahi attaqakum, wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi girma a wajen Allah. Da haka ba za ku ware kanku a aikin haji, ku ware wa kanku guri, ku za ku tsaya a can, sauran mutane kuma gama gari duk su tafi filin arfa, ku kuma a bakku a Muzdalifa, sai an dawo daga arfan a zo a tarar da ku a Muzdalifa. Allah ya ce ban yarda da haka ba, ku bi sauran mutane a tafi arfa tare da ku. Thumma afidu min haythu afada an-nasu, sannan wato ku fararo ta inda mutane suke fararowa. Sannan wastaghfirullah, ku nemi gafara Allah akan kurakuran da kuka aikata. Shine nana Aisha take cewa sai Allah ya saukar da wannan aya cewa thumma afidu min haythu afada an-nasu, qala wa kana an-nasu yafiduna min arafatin, mutane sun kasance suna kwararowa daga filin arfa su taho Muzdalifa su kwana. Idan an muni a filin arfa, rana ta faɗi, sai a taho Muzdalifa a yi sallar magariba da isha, a kwana a yi asuba, sannan a tafi wajen jifa. In an yi jifa, an yi yanka, an yi aski, sai a sauka Maka a yi tawafi a yi sa'i, a dawo kuma a zo a yi kwanan Mina guda uku ko guda biyu. To wannan shi ne abin da yake na tsari, su sai suka baddala tsarin ba sa zuwa filin arfa, daga Mina sai su tsaya a Muzdalifa kawai. Shi ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya kamar yadda ya zo a wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Hisham dan Urwatu dan Zubair daga kuma ummul mu'minin, Allah ya kara mata yarda. Wa kana al-khubs yafi tufiduna min al-Muzdalifa, su sun kasance sukan yi nasu da marace su fararo daga Muzdalifa. Yaquluna yaquluna, suna cewa la nufidu illa min al-Haram, mu ba ma wato tsayawa ko mu fararo sai daga harami. Falamma nazalat, da wannan aya ta sauka, thumma afidu min haythu afada an-nasu raja'u ila arafati, to daga nan sai kowa ya tafi arfa, sai ya zama arfan ma rukuni ce daga rukunin aikin haji, wanda idan baka yi arfan ba ma ba ka da haji. Binciken da aka yi a kan arfa, mun ce rukunan aikin haji guda nawa ne? Guda hudu ne, ɗauko niyya daga miƙati, da ɗawafi, da sa'ayi, da tsayuwa arfa. Duk abin da ba hudun nan ba, sai dai ya faɗo a cikin wajibi ko ya faɗo a cikin mustahabi, amma dai ba zai zama rashinsa ya ata haji ba sai dai zama an gyara hajin ta hanyar yin amfani da wato yanka ko azumi ko abinda aka aikata a yi kafaran sa amma arfa shine rukunin da in karasa shi to babu haji abinda ake kira arfa ko ranar arfa shine ranar 8 ga watan zilhijja yaushe ne arfa ranar 9 ga watan zilhijja ranar 8 ga watan zilhijja shine ne shine yawmut tarwiya ranar 9 ga watan zilhijja shine ne shine ranar arfa ranar 10 ga watan zilhijja shine yawmul hajj al-akbar sannan ayyamut tashriq kwana uku ya zama kenan cikakkun kwanan aikin haji guda shida ne yana farawa daga yaushe daga ranar 8 ranar 8 shine yawmut tarwiya wanda al-hadith ke zuwa su kwana amina wannan kwana amina din sunna ne in sun washe gari tayi an yi sallah asuba kafin rana ta hudu ko da yake yanzu kai baka da iko ka tafi da kanka sai yadda aka tsara maka yadda za ka tafi da kai to ana so al-hazai su hadu kafin rana ta zawali a ce kowa yana filin arfa idan an mazo a filin arfa dama tsayuwar arfa yana farawa ne daga bayan zawali to kuma daga nan za a yi ta addu'a bayan an yi sallah azhar da la'asar jam'i kuma qasaru to shikenan ayuwa arfa ta fara har zuwa lokacin da rana za ta fadi da rana ta fadi ai lokacin magariba yayi ko to ba za a yi magariba ba anan sai an zo muzdalifa sai ai kuma jam'u ta akhir can an yi jam'u ta qadim azhar da la'asar an yi ta a lokacin azhar ita ko magariba da isha din sai a yi ta a lokacin isha wato sai an isa muzdalifa sannan kuma sai a hada magariba da isha jam'u ta akhir da lokacin da za a iso ma za ku ga goma ta yi ko sha ɗaya ko ma sha biyu da an zo an yi magariba an yi isha shikenan kuma sai a kwanta ba za ka ci gaba da nafila ba sai ka kwanta ka huta domin kana da aiki manya-manya wa shekarun 10 ga wata tunda akwai ayyuka masu yawa a gabanka sai kai kwanciyarka ka jira in aka yi sallar asuba ka dan yi addu'o'inka rana ta haske shikenan alfajir yake to sai kuma rana ta haske sai a kama hanya a tafi wajen jifa in an yi jifa shikenan sai kuma a yi yanka sai a yi aski don an yi aski kuma waɗanda suke sha'awar su taho maka sai su taho maka zo su tawafi su ta yi kaga ka sauke nauyin abubuwanka guda biyar in kuma za ka tsaya ka koma Mina in kai jifa kai yanka kai aski sai ka cire ka ihraminka kai wanka domin komai ya halatta a gare ka in ba matarka ba in kai jifa kai yanka kai aski wanda za mu ji at-tahallulul awwal to ranar arfa shi ne ranar 9 ga watan zilhijja kuma ana kiransa ranar arfa malamai sun faɗi dalilai guda hudu da suke tsammani a cikin waɗannan dalilai guda hudu ne aka samo sunan wato arfa wasu ce an kira wannan rana ko wannan guri ranar arfa saboda a ranar ne annabi adam suka haɗu da nana hawwa'u sai annabi adam ya gane nana hawwa'u arfa adamu hawwa'a saboda haka aka kira ranar ranar arfa nabi suka ce abin da yasa ake kiran ranar arfa ranar arfa saboda a ranar ne mala'ika jibrilu ya sauko ya nuna wa annabi ibrahim iyakokin arfa yake to ka gane nan ne iyaka nan ne iyaka da aka sai annabi wato ibrahim ya gane iyakokin arfa da aka sai aka kira ranar ranar arfa kuma gura ake kiransa arafat na uku kuma suka ce a saboda a ranar ne mutane suke ganin juna suke gane juna kowane alhaji ya zo gurin za a iya maka uzuri a komai amma ban da ranar arfa dole sai ka zo wajen arfa don baka zo baka da haji za ka ga marasa lafiya ma kwaso su ake yi wanda suka karye da wanda suka ji rauni da wanda suka suma duk ɗebo su ake su dan shiga gurin ne domin dai a sa su cikin waɗanda suka samu haji a ranar to suka ce mutane suna gane juna a ranar shi ta aka kira ta ranar arfa wasu kuma suka ce an kirawo arfa ne min al-arsh wal arif atibu atibu kuma yana nufin kamshi kamshi kuma yana nufin muqaddas wato makanin muqaddas guri mai tsarkakakke kushe sa aka kirawo arfa kun ga kenan fassara huda kai ko ko dai annabi adam da nana hawwa'u anan suka fara haduwa bayan an sauke ta a duniya sai annabi adam ya gane hawwa'u a gurin sai aka sa a gurin wato arfa kuma ake kiran sa ranar arfa in an je ranar 9 ga wata ko kuma annabi ibrahim lokacin da zai sassa alamomin aikin haji mala'ika jibril ya sauka ya nuna masa iyakokin arfa da aka ce aka kira cewa annabi adam ya gane annabi ibrahim ya gane iyakokin arfa sai ake kiranta arfa ko kuma mutane suna taruwa su ga juna su san juna a haɗu a tuna da ranar alkiyama saboda kowa yana sanye da kaya iri guda ba sarki ba malam ba shehi ba shugaban ƙasa duk an zama iri ɗaya sau da aka mutane suna gane juna da wannan farin kaya da kowa kuma kansa ba hula ba rawani ba alamar sarki ko gwamna ko wani kowa ya cire hularsa har rawani an cire na sarauta da ranar kuma ranar ta Allah ce kowa ya nuna Allah shi ba kowa ba ne da haka aka ce wannan ne sake kiranta arfa ko kuma daga arfu al'arfu yana nufin tashin kamshi saboda aka an kira shi ranar kamshi saboda rana ce tsarkakakkiya sannan abu na biyu shi ne falalar ranar arfa wanda a jiya mun yi bayani akan falalar da ranar arfa take da shi wanda mun kawo hadisin nana aisha Allah ya kara mata yarda da ta ce babu wata rana da Allah yake yanta bayi daga wuta kamar ranar arfa sannan kuma sayyidina umar wani mutum bai hudu yake ce masa ya amiral mu'minin na san wata aya a littafinku da kuke karanta ta wannan ayar da mu a kanmu ta sauka yahudawa sai mun mayar da ranar da ta sauka ranar idi sai sayyidina umar ya ce ni kuma na san ranar da ta sauka ta sauka ne a ranar wato arfa اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا sannan wanda baya filin arfa shi ma mun faɗi abin da zai yi ya bore wanda Allah bai sa ya je haji ba baya filin arfa shi kuma falalarsa shine hadisin da yazo cewa wanda ya azumin ranar arfa inji annabi alaihi salatu wasallam yace azumin ranar arfa ina fata ina tsammani ko ina fata a wajen Allah ya sanya shi ya kankare zunubin shekara guda da ta wuce da kuma shekara guda da za ta zo wannan shine abinda mutum zai samu musulmi ko ina yake a duniya idan ya yi azumin ranar arfa haka da Abdullahi dan Abbas a rawaito daga gare shi yake cewa babu wata rana da ayyukan kirki suke soyuwa a wajen Allah kamar waɗannan kwanaki guda goma wanda a ciki kuma akwai ranar arfa aka ce ko da jihadi a tafarkin Allah ne ya ce ko da jihadi ne sai dai mutumin da ya fita ya wato ya kuta kansa da dukiyarsa bai dawo da komai ba sannan bai hukuncin tsayawa a ranar arfa wannan tsayuwa da ake cewa ana nufin a tsaya ko kuma ake nufin an ce tsayuwar arfa kanka ɗauka tsayawa za a yi can an zauna an yi laifi tsayuwar arfa rukuni ne daga cikin rukunin aikin haji hajjin kama ba zai inganta ba idan baka je filin arfa ba da haka duk wanda tsayuwar arfa ta tsere masa bai shiga filin arfa daga zawali zuwa ketowar ranar goma ga wato ketowar alfijir ɗin goma ga wata ba to ya riga bai samu hajjin wannan shekara ba haka na ibnu abdulbar da ibnu munzir da ibnu qudama suka rawaito ijma'in malamai to kusan malamai duk sun haɗu a kan cewa wanda bai shiga filin arfa ko da kissa wa ido ne ba to ba shi da hajjin wannan shekara kuma abin da ake nufi tsayuwar arfa shine ka shiga gurin ne ko a zaune kake ko a tsaye kake ko a kwance kake ka dai shiga wannan iyakar to shi kenan kai tsayuwar arfa kar ku ɗauka kalmar tsayuwa da muke ta amfani da ita ana nufin ka tashi ka tsaya akan kafarka a'a ko a zaune kake ko a kwance kake in dai kana gurin da aka wukuf din yana nufin buktu wato shiga gurin sannan kuma akwai iyakokin arfa din wannan iyakokin arfa kusan yanzu an sa alamomi waɗanda aka rubuta cewa arfa stand from here daga nan arfa ta fara to ka dinga lura da wannan allunan da aka sa in ka kuskura kan daya a wajen nan har aka gama arfa baka shigo cikin inda aka sa wannan alamar ba to kawai baka da hajjin wannan shekarar da aka kai kokari mutum ya dinga duba waɗannan alamomi domin su ne alamomin da ido yake gani in an yi amfani da alamomi na da cewa ta bangaren gabas alama kaza ce ta bangaren yamma alama kaza ce yanzu ba za ka gane waɗannan alamomin da malamai suka faɗa ba da haka alamar ka kawai shine ka shiga wannan alluna da aka sanya na iyakoki to wanda ya tsaya a wani guri da ake kira wadi urana shi wadi urana baya cikin arfa da haka wanda ya tsaya a nan tsayi wasa ba ta yi ba don bai shiga filin arfa ba da kuma masjidu ibrahim wanda ake kira masjidu namira shi masjidu namira gabansa wajen da liman yake tsayawa ya sallah da gaba-gaban duka yana wajen arfa can baya kuma yana cikin arfa da haka a cikin masallacin an ja alama cewa wanda suke can baya su suke cikin arfa amma liman inda ya tsaya ya yi hudu ba din nan to nan ba a cikin ba a wajen arfa ba ne to an gama sallar sai ya tsallaka ya shiga idan kakkai zamanka a masallacin nan ka ɗauka ka yi tsayuwa arfa dole sai ka tashi daga nan ka shiga wurin da aka sa alama cewa arfa daga nan ta fara da haka kenan namira baya cikin arfa ko baya cikin harami to da haka an so ne a sauka a nan bayan wato hujjowar rana kafin mutum ya shiga cikin filin arfa shi kuma masjidu namira da muka yi bayani shi kuma kashi biyu ne gabansa yana urana yana wajen arfa can kuma inda limai ke hudu ba ake sallah sannan ƙarshensa kuma can an sa alamomi da wasu duwatsu da yake nan ne wato arfa yake to me hukuncin wanda ya tsaya a arfa ko bai san cewa nan filin arfa ba ne gurin arfa ne amma shi bai san arfa ba ne matsayin shi aka yi bai shiga ba amma dai yana gurin da aka ce arfa ta fara daga nan har ya tsaya a nan har lokacin fitowa ya fito da ya hukuncinsa sai zo ce akaramu kallah tambaya nake yi wallahi ni na tsaya daidai can na tsaya har rana ta faɗi kuma gashi a ce an so shigo mana yanzu tunda an samu kuɗi sai ka shigo yanzu in ko har alfijir yake so na ranar goma ga wata yana gurin kuma gurin yana cikin arfa amma shi bai san yana arfa ba to hajjinsa ta yi saɓanin kuma wanda ya tsaya a wani gurin da yake zaton nan kuma filin arfa ne sai kuma da ya gama ya tafi sai aka ce masa ai inda ka tsaya din nan ko inda ka zauna ko inda kuka sa hemaku nan baya cikin arfa to kaga nan dole an samu matsala kenan ko an samu matsala to wanda ya tsaya a gurin da ba arfa ba to shi wannan hajjinsa ta shiga matsala shi yasa arfa take da muhimmanci a bayanin ta dalla-dalla domin aka rasa ta an riga an rasa hajjin wannan shekarar to sannan kuma ya zama lokacin da mutum ya tsaya a cikin arfa din a lokacin arfa din ne kuma lokacin arfan kaga daga zawali aka ce daga zawali ma'ana daga lokacin azhar za ka fara kirgawa har rana ta faɗi har dare ya yi har alfijir ya keto kenan wanda ya makara mutum ya makara bai shigo maka ba sai da daddare ko kana shigowa rangada da gudu ka tafi filin arfa idan ka isa arfa misali an ce alfijir yana ketowa ƙarfe biyar kai kuma sai ka isa filin arfa ƙafafuwanka biyu suka jira a cikin filin saura sakan goma sha biyar alfijir ya keto ƙafafuwanka sun jira a cikin filin arfa shi kenan ka samu haji ko kana isowa sai kenan sai motarka ta samu matsala ga kuma kana hango iyakar ga ta can kuma saura minti ɗaya sai ka aje mota karanta da gudu kana duba abubuwa kana gudu kana da baikan lahumar da zai kana gudu kana isa kana shiga shikenan sai alhudu da ke to kana cikin gudu to shikenan wannan ya shigar da kai kai wasu malaman ta suka yi ma ko jirgi ne aka ɗauko ka ta sama aka zo kan filin arfan da kai aka wuce kuma ka yi niyya cewa ka shiga arfa aka wuce da kai ta kan jirgi to ka samu hajjin wannan shekarar yadda za ku gane a ce ƙarfan nan tana da muhimmanci mutum ya san ta sosai in ba haka ba zai je ya hajji ya dawo ba shi da hajji sannan mun yi magana akan farkon lokacin arfa yana farawa daga zawalin shams wato abinan zawali na azhar na ranan 9 din nan ga wata haje zuwa kuma wato ketowan alfijir na ranan babbar sallah in alfijir yake to lokaci ya kure to idan mutum ya samu abinda ake so ka hada safi ka hada rana da dare a gurin ma'ana in ka shiga karka fito sai rana ta faɗi amma an kama kara sai dare kaga baka samu rana ba kamar ka rasa wata daraja da wani aiki mai daraja cewa so ake yi ka samu rana ka samu faduwar rana rana ta fadan maka kana gurin ka hada rana da dare ma'ana in ka shiga daga zawali kai azhar kai lasar kai ta addu'a kai ta karatun qur'ani kai ta tasbihi kai ta tahmidi kai ta roƙon Allah har rana ta fadi to da rana ta fadi dare ya shigo to kai ka gama naka tsayuwar arfa to wanda ya makara shi kuma sai ya shigo da daddare shi kaga dare kawai ya samu kai kuma ka hada dare da rana to amma wanda ya shigo kuma bayan zawali sai kuma ya fita rana bata fadi ba to anan ne malamai da yawa suke cewa sai ya yanka don bai hada dare ba ma'ana rana kawai ya samu bai samu dare ba to sai wani ya fito sai ya yanka saboda bai tsaya rana ta fadan masa a filin arfa ba da haka kenan karshen farkon lokacin tsayuwar arfa yana farawa ne daga zawali na ranar 9 ga watan Zulhijja sannan kuma yana karewa ne da ketowa alfijir na ranar 10 ga wata da haka wanda ya zo arfa bayan alfijir na ranar 10 ga wata haji ya tsere masa wannan shine abinda malamai suka ciro ijma'i ibnu munzir ibnu hazm ibnu abdul bar ibnu qudama duk sun ruwaito ijma'in malamai ma'ana malamai sun hada kai nan ba tsabarin maza ba kan cewa in dai alfijir yake zo baka shiga arfa ba to shikenan baka da hajin wannan shekara to sanan gurgurda abin da zai ishe ka na tsayuwa arfa wanda ya tsaya arfa ko da wato kiftawa ido da bismillah ne ko dan kadan ne bayan daga zawali din na ranar 8 zuwa alfijir na ranar 10 wato a tsaune yake ko a tsaye yake ko a kwance yake shikenan kawai yayi ya samu wato arfa wanda kuma rana ta tsere masa sai ya shigo da daddare in ya shigo da daddare shi ma kafin alfijir ya keto ya samu tsayuwar arfa wanda kuma ya bar gurin kafin rana ta fadi shi kuma wannan ya aikata laifi wanda kuma ya samu arfa amma ya aikata laifi to sannan kuma hukuncin wanda ya zo da daddare shine muka ce shi ma in ya samu koda sakan ɗaya ne kafin alfijir ya keto ya samu arfa na wannan shekarar kamar yadda ibn al-munzir da ibn abdul bar da ibn qudama da imam an-nawawi suka rawaito ijma'in malamai to ana iya samun kuskure gaba ɗayan shekarar a tsaya 8 ga wata ko a tsaya 10 ga wata irin wannan lissafin namu da ake samun sabani za a iya samun sabanin arfan ma ba malamai sun yi wannan tunanin ya zama cewa lissafi ya kubcewa musulmi sai suka yi lissafi da sai arfa ta faɗo ranar 8 ga wata sai da aka yi arfa ana zaton 9 ne amma kuma 8 ne ga wata sai aka yi tsayuwa 8 ga wata bayan an tsaya 8 ga wata sai kuma lissafi ya bayyana cewa an yi kuskuren lissafi a wannan shekarar ba yau ne arfa ba gobe ne ma'ana za a ƙara kwana ɗaya kenan to sai a sake yin tsayuwar arfar ranar 9 wancan da aka tsaya 8 kuskure aka yi tunda akwai sauran lokaci 8-9 na gaba to sai a tsaya a ranar 9 kun ga wannan zai gyaru in aka yi ta'khir ne aka yi inda kuma aka yi samu matsala aka ƙara kwana sai aka tsaya arfa ranar 10 ga wata duk gaba ɗaya alhazan gaba ɗaya lissafi ya kurce aka yi arfa ranar 10 ga wata an ɗauka 9 ne sai kuma daga baya aka gano a wajen ganin wata ne aka yi kuskure aka yi lissafin sai ya zama an tsallaka an ƙara kwana ɗaya ma'ana an ɗauka ranar 9 ne ashe 10 ne wato arfan ta wuce to wannan ne malamai suka ce to duk musulmin nan gaba ɗaya miliyoyi duke nan ba samu haji ba. Sai Imam An-Nawawi ya ce malamai sun yi ijma'i cewa idan gaba ɗaya alhazai aka samu kuskuren lissafi suka tsaya ranar goma, ma'ana arfar ta wuce kenan, suka tsaya ranar goma to hajjinsu ya yi. Hajjinsu ya yi. Wannan kuskuren Allah ya yafe tun da kusan kuskuren da kowa da kowa ne. An gane ko? Saɓanin kuskuren mutum ɗaya. Amma wani da shi ya taho za shi aikin haji sai abin hawansa ya ɓata, ya tafi nemansa sai ya mitin ɗin rana. Sai ya faɗo ranar goma ga wata yana zuwa an dawo daga Arfa. Sai aka ce masa ai je aka yi Arfa. Za ka yi zuba ka da haji daidai ka dan kai asara ka koma gida haka je ka kai umara sai ka koma gida kawai ba ka da haji amma haji ta riga ta wuce maka tunda baka samu wato Arfa ba. Da haka ana iya samun wannan malamai sun yi wannan nazarin da wannan binciken kuma sun ba da fatawa cewa wa kana qat'u min al-jami'i aw al-akthar fa hajjuhum sa'ihum bi ittifaqi al-mazahib al-arba'a. Idan al-hajjai suka kuskure aka fado da Arfa ranar goma ga wata to malamai sun yi ijma'i na mazahib al-arba'a cewa hajjin su yayi wannan shekara da Malikiya da Shafi'iyya da Hanafiya da Hanbal da Hanabila. Imam An-Nawawi ma ya tafiyaro wato ittifaqin su akan haka. Sannan kuma daga cikin sharaɗin tsayuwar Arfa ya zama wanda zai tsaya a filin Arfa ɗin ya zama shi ma ahalin tsayuwar Arfa ne, ma'ana ya cika sharaɗin shiga filin Arfa ɗin shine ya zama musulmi ne, sannan kuma ya zama yayi harama da aikin haji, sannan ko musulmi ne. In ba waɗannan sharaɗin guda biyu, sannan kuma ya zama mai hankali, in waɗannan sharaɗin uku ba su cika ba to ko ya tsaya Arfa tsayuwar ba ta yi ba. Sannan shin sai an yi alwala ake yin tsayuwar Arfa ko ba alwala ana tsayuwar Arfa? To sun ce ai alwala tunda dai kayi azhar kayi la'asar kayi alwala ba ana nufin sai kayi ta zama da alwala a wannan filin ba. In dai ta ware sai ka je ka yi wata, in ta ware sai ka yi wata, za ka mustahabi ne ka zama da alwala tunda addu'a kake yi, amma ba sharadi ba ne sai kayi ta zama da alwala har zuwa lokacin da wato za ka bar gurin, sai dai an so ka zama da alwalan kamar yadda Ibn al-Munzir da Ibn Qudama suka rawaito. Kuma har wani abu malamai suka kara da cewa idan mutum ya zama a filin Arfa sai ya zama abin nan ɗinsa ihraminsa ɗaya daga ciki ya ɓata kuma ya rasa wanda zai bashi. Kaga in na ƙasa ya ɓata dole ka dawo ka rufe ƙasa, tunda dole a rufe na ƙasa. In an rufe ƙasa kaga na saman zai zama akwai wato sama ya buɗe kenan, ko ƙasa ya buɗe ko sama ya buɗe. To ko ne daga ciki zai iya mutum zai iya samun kansa a cikin na sama ko na ƙasa ya buɗe. To wannan ɗan tsiraicin da aka samu na buɗewar sama ko na buɗewar ƙasa wannan bai shafi ingancin tsayuwar mutum a filin Arfa ba. Haka nan mutum kuma sai ya samu kansa yana bacci ya shiga filin Arfa sai bacci ya nauke shi, ba laifi ba ne mutum ya bacci a filin Arfa. To idan bacci ya ɗauke mutum a filin Arfa wannan baccin ma da ya yi shi ma yana cikin hukuncin Arfa. Man wa kafa bi Arafa wa huwa na'im faqad adraka al-hajja bi ittifaqi al-mazahib al-arba. Wanda ya bacci a filin Arfa kai an zo filin Arfa za a yi addu'a, ana yin azhar da la'asar ko sai kai baccinka baka farka ba sai dare, to baccin da kai a gurin ma ya ishe ka, ko baka ce kala baka yi addu'an komai ba, kawai ka shiga ana yin magariba azhar da la'asar sai ka fice da yin bacci. To wannan bai shafi ingancin Arfa ka ba in kayi bacci a wannan filin kamar yadda wato malamai mazahib din na Arba'a suka faɗa. Haka nan mutum ma ya tsuma, alhaji ne sai aka bige shi ya tsuma, gashi kuma ba a tsaya Arfa ba yana kwanciya a asibiti, sai aka ɗauko shi za ku ga ana zuwa ai da motocin asibiti cikin filin Arfa. Duk wanda kuka an zo da su din nan irin wanda suka karye ne da wanda suka ji ciwo da wanda suka tsuma. To dan mutum ya samu Arfa watakila zai iya farfaɗowa bayan an gama Arfa sai ƙara saragon aikin hajjinsa. Ta sa ka ga ambulance ta shigo da mutane karyayyu da masu jinya da marasa lafiyar da suka ji rauni kafin ranar Arfa, sai a ɗaɗɗebo su a motoci a shigo da su filin Arfa ko da su mamu ne. shi ma wannan malamai sun ce man waqafa bi arafa wa huwa mughman alayhi duk wanda ya tsaya a arfa amma a matsayin tumanne fa innahu yujzi'uhu al-wuquf wannan tsayuwar ta tsaya masa a matsayin ya samu arfa wa huwa madhhabul hanafiya wal malikiya wa wajhu inda shafi'iyya wa tawaqqafa fihi ahmad wa ikhtarahu ash-shafi'i wa ibn uthaymeen ita wannan matsalar an samu maganganu uku akan ta wanda ya tsuma a filin arfa bai farfado ba har sai da aka gama arfar to shi ne hukuncin hajjinsa sai ya zama da mazhabar hanafiya da mazhabar malikiya sun ce babu matsala ya samu hajji a mazhabar shafi'iyya kuma suna da wani kauli mai karfi wanda ma yana ciki shi kuma imamu ahmad yayi tawakkusi bai ce eh ba ya samu hajji ba bai ce a'a bai samu hajji ba sannan kuma wato wannan ra'ayin shine a wanda imamu shafi'i da ibnu uthaymeen su ma suka tafi a kai kenan dai ana cikin kila wa qala amma dai magana ta gaskiya tunda dai su man nan ba shi ya sumar da kansa ba kuma dama ba sharadi bane sai ka ko banci kai ma an ce ka samu to balle kuma wanda ya suma sannan akwai abubuwa mustahabbai da ake so mutum yayi wajen guda bakwai a filin arfa na farko mutum yayi wanka in ka wayi gari a Mina za ka tafi arfa to kai wanka ana son mutum yayi wanka ana son yin wannan wankan idan mutum za shi arfa mazhabobin nan duka sun faɗa haka sannan kuma mutum zai tafi zuwa Mina ko zuwa arfa da asuba bayan rana ta hudo sai mutum ya tafi ko kuma yadda hukuma al-hajj ta zo ta ɗauke ka sannan kuma idan an zo liman zai wa mutane hudu ba a filin arfa an sai idan azahar tai kafin ai sallah ana yin hudu ba wanda wannan hudu ba kuma ana so a yi ta ne bayan zawali kafin ai sallah sannan kuma huduban nan guda ɗaya za a yi ko guda biyu wata ran za ka ga an yi biyu wata ran ka ga an yi ɗaya ya dangana ga mazhabar da malamin yake kai ya ga dama zai iya huduba ɗaya ya huta ya tashi ya ta biyu ko kuma ya guda ɗaya idan ya yi huduba guda ɗaya a filin arfa aka yi huduba ɗaya to wannan huduba guda ɗayan shi ne mazhabin imam ahmad bin hanbal kuma ibnu al-qayyim ma shi ya ce ai huduba ɗaya kawai haka ibnu uthaymeen ma ya ce ai huduba ɗaya in kuma ya yi huduba biyu to shi ne ra'ayin jamhuru mafi yawan malamai sun fitar ai huduba biyu akwai hanafiya da malikiya da shafi'iya mazhabobin nan uku su suna son liman ya wa mutane huduba guda biyu a ranar arfa sannan abu na hudu da ake so a yi shi ne haɗa azahar da la'asar ai jam'in su jam'u taqdim wato a lokacin azahar za a yi azahar a yi la'asar wannan wato shi ne abu na hudu da ake so a yi a filin arfa sannan kuma malamai sun tattauna me yasa aka sa alhazai su haɗa sallah a ranar arfa kuma lallai sai dai su jam'u taqdim wato ai azahar da la'asar a lokacin azahar to an yi maganganu guda uku akan dalilin haka wasu ka ce dalilin haka saboda duk alhazai matafiya ne ai duk daga wasu ƙasashe suke da garuruwa don haka dalilin da ya sa kenan dalilin tafiya ne ya sa aka ce ai wannan wato jam'i da aka dalilin yin jam'i shi ne tafiya da aka kenan wanda suke mutanen makka da suka zo gurin su ba za su yi wannan jam'i ba ba za su yi kasar ba saboda su adadin tafiyarsu ba ta kai ta yin wannan ba a wannan ra'ayin sannan ra'ayi na biyu suka ce kawai sauki ne saboda sun zo aikin hajji sauƙaƙa musu akai to da haka kenan ko da mutum ba matafi ba ne kusa da gurin yake inda ya zo filin arfa shi ma ya ci moriyar haɗa sallah da kuma yin ƙasaru jam'i da ƙasaru sannan masu ra'ayi na uku suka ce a an yi haka ne don a ɗaukewa alhazai ƙunci kuma a ba su cikakken lokaci da za su yi ta addu'a domin kaga idan aka yi azahar aka yi la'asar a lokacin azahar misali kamar ƙarfe ɗaya an gama azahar an gama la'asar ɗaya biyu uku hudu biyar shida wajen bakwai rana take faduwa kaga ka samu kusan awa shida malam da zaka ta ibada kai ta addu'a kai zikiri kai addu'a kai salati in ka gaji da wannan kalar ka koma wannan kalar in ka gaji da wannan kalar ka koma wannan kalar kai addu'o'in ka roki duniyar ka roki lahirar ka roki abinda kake so duk komai kai wa Allah ta ce kai masa kirani kai salatin annabi kai istighfari kai karatun qur'ani kai tayin addu'o'i kala kala ka ci moriyar wannan lokacin da wata kila ba za ka sake koma wannan gurin ba. Kaga mutum sai ya amfani da wannan dama, wato ya more wannan dama da ya samu. Muna fata waɗanda za su je, Allah ya sa su je cikin nasara. Muna sa rai dai, muna addu'a cewa watakila wannan shekarar za a iya yin aikin haji da alamomin sun nuna haka. Sannan kuma an tashi sallar, za a yi kiran sallah ne guda ɗaya, iqama guda biyu. Sannan kuma sallar da za a yi din karatun a ɓoye ake yi, ko da ku ya faɗo ranar juma'a, su babu juma'a a kansu, a zahar za su da la'asar. To wanda suke filin arfa za su ga, ko da a ce ya arfa ta faɗo ranar juma'a, za su ga ba a yin karatun wannan sallah a bayyane. Saboda ba a yin jam'i tsakanin, tunda matafiya ne babu juma'a ma ta faɗa a kansu. To a zahar za a yi da la'asar raka'a biyu, karatunsu a ɓoye, sannan a yi musu huɗu ba, a yi musu wato sallah kuma karatun a ɓoye ake yi. Sannan ana so abu na biyar, mutum ya yawaita addu'o'i da ayyukan kirki a wannan rana na arfa. Sannan kuma a yawaita talbiya da zikiri da ambaton Allah. Sannan kada mutum ya bar gurin sai rana ta faɗi, kamar yadda muka faɗa, in rana ta faɗi za a kawo motoci, a kwashi alhazai, a dinga bi layi ana kwasa, a kwashi na nan, a kwashi na nan, ana kai mutane Muzdalifa. Wasu isa da wuri, wasu kuma ba za su isa ba sai tsakar dare, wasu ma sai wajen sha biyu, wasu ma sai ƙarfe ɗaya, wasu ma kama hanya suke bi tafiyarsu kawai su isa gurin wajen ƙarfe ɗaya. Kowa ya je dama sai ya ɗan samu guri ya kwanta. Nan ne za ka ga cewa duniya ba komai ba ce. Malam na ga gwamnoni a gurin nan suna kwance a ƙasa, kawai ɗan kwali mutum ya samu ya kwanta, aka ce wannan excellency wane ne, ce Allahu akbar, kaga Allah kenan. In ba Allah ba, wa zai kawo excellency ya kwantar da shi a kan kwali a ƙasa, babu kulo, ba katifa, ba sururi. To shi yasa ranar Muzdalifar nan malam tana nuna maka lahira a aikace. Ba wani gasa, ita dama ba a yi mata hemomi ba, ba a yi mata tanti ba, ba a yi mata wajen AC ba, ba a yi mata wani VIP ba, ba abin da aka yi wani plus 1 plus A plus 2 plus babu. Inda ka samu sai ka kwanta. In aka nuna maka wannan wane ne, wannan wane ne a kwance, sai ka ce Allahu akbar. Sai in ka tuno ai manzon Allah ma ya kwanta a gurin, sai ka ce kai waye? Kai sarkin ina ne? Kai gwamnan ina ne? Kai shugaban ƙasar ina ne? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manyan sahabbai Abubakar da Umar da Usman da Ali da al-asharatu mubashshiruna bil janna, a haka suka kwanta a gurin an daurin gurin nan. In ana sanyi haka zaka ji sanyi, in ana zafi haka zaka ji zafi. Kwana ɗaya tabbi ai mutum ya daure. Wasu ma suka yi kokari su bar gurin, sai suke wa ai su ma marasa lafiya ne suna tare da tsofaffi, tunda an ce da yara da mata da tsofaffi su yi gaba, su je su jifan su da daddare, mutuƙar sha biyu ta wuce mun ta safin lai. To sai wani ce shi ma wallahi shi ma ƙafa sa wayo tana dan samu ɗaki, shi ma wallahi da ma ya zo da mata, ya zo da yara. Sai ga mutum kwana ɗaya dai, ai kwana 360 da kana yi a AC, dan kai kwana ɗaya tak a rayuwarka, ai aƙalla ma ka daure kai wannan kwanan domin ya nuna maka lahira. Ga cewa akwai ranar da duk abin da muka mallaka din nan na gidaje da motoci da waye za a cire mu daga ciki, a yi maka tsirara, a yi maka wanka, a cire duk kayan da kake samu masu tsada, a nemi likafari fari a sa maka, a ɗauke ka cikin kabari. Ba a sa wa mutum AC a kabari, ba a sa masa kulo a kabari, ba a sa keso, ba a sa tabarma, ba a sa katifa, ba a sa bargo. Haka za a jira ka cikin ƙasa, a sa tukwane ko a sa itace a rufe, sannan a mai da ƙasa. Duk wanda zai wanke hannuwa sai zo kanka ya wanke, duk a wanke maka hannuwa ka, a baka da aikinka. Kisa Annabi alaihi salatu wassalam yake gaya mana irin waɗannan guraren da mutum zai je, ai daga cikin manufar akwai tuna lahira da arfa da Muzdalifa. Wallahi in kai tunani za ka ga sun yi kama da lahira. Muzdalifa ta yi kama da kwanciyar kabari, ita kuma arfa ta yi kama da tsayuwa a gaban Allah, yau mai ƙumin nasu da rabbin alamina. Kaga waɗannan shi ne wato manya-manyan cikin manufofi da suka sa muka ga cewa ya kamata mu ɗan yi bayani a kan tsayuwar arfa. Wata gafirullah, sai Allah ya ce to kuma ku nemi gafara Allah. Wato duk sanda aka gama ibada kuma sai a ce a nemi gafara Allah, ashe shi neman gafara Allah ba wai sai kai wata tabargaza kawai zaka nemi gafara Allah ba in kai abin kirki ma ka nemi gafara Allah yanzu idan mutum ya gama sallah me yake farawa astaghfirullah 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 in ka gama sallah kuma sai ka nemi gafara Allah sannan wadanda suka kwana suna sallah kanu qalilan min al-layl ma yahjaqun sai to bil ashabuhum yastaghfirun kwana suna sallah kuma sannan kuma da azuba ta yi kama istighfari shi yasa istighfari wato yana daga cikin abin da ake so mutum ya yawaita shi a rayuwarsa idan Allah ce wastaghfirullah kamar mun ce to Allah in mun nemi gafara ka me zake mana sai ce inna Allaha ghafurur rahim wannan kamar ta'alimi me yasa aka ce a nemi gafara Allah saboda inna Allaha ghafurur Allah ne gafara gafirin zam wa qabilut tawb shadidul qabul da tawb nabi ibadi anni ana ghafurur rahim qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina da kuka yi barna kuka yi laifuffuka kan ku fidda tsammani daga samun gafara Allah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a so da shi istighfari yana tsarkake zuciya shi yasa wani malami ya ce inna alqur'ana yadullukum ala dajikum wa dawa'ikum qur'ani yana nuna muku ciwon ku da maganin ku sai ce wa amma da'ukum fa dhunubukum wato cututtukan ku sune laifukan wa dawa'ukum fal istighfar sannan kuma maganin ku da istighfari ibnu qayyim ya tambayi ibnu taymiya yace gafa ta mala ina da tambaya yace me tambayar ka yace ka shagara da istighfari ko na shagara da tasbih wanne yace in ta cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi ko ta subhanallahi wa bihamdihi sai murmushi yace idan tufan ka tsarkakacce ne to abin da yake bukata kirare da ma'uwar ne ko sabuwan tufa ba shi ake fesa kirare ba idan ko tufan ka da dauka to sabulu yake bukata na wanki an gane karan magana kun gane abin da yake ne me aka gane
istighfari kamar sabulu ne
istighfari kamar sabulu ne idan ka wanke abu da ka tsaye sai ka ga abu da yake sama shi yake sama turare sabon abu shi yake bukatar turare da wani amma in yayi dauka to wanke shi kamata a yi ma'ana mutum ya fara istighfari tukunna shi kamar sai an yi tsafta sannan ake kwalliya tsafta ita ce abu gabatarwa kan kwalliya yanzu mutum yayi dauka butu-butu sai kuma ya zo ya shafa mai ya fesa turare a ƙara muni zai yi ko sai ka ta fara yin istighfari sannan sai kuma ka biyar da tasbihi sannan istighfari Allah ya yi alƙawarin duk wanda suke neman gafara Allah zai musu gafara yace wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada lalle ni mai gafara ne ga wanda ya tuba ya yi imani ya yi aiki na ƙwarai sannan ya shiryu man ya amal su'an Allah ya ce duk wanda ya aikata mummuna aw ya zulum nafsahu ko ya cuci kansa thumma yastaghfirullah sannan yace Allah na tuba to yajidillaha ghafurur rahima zai samu Allah mai gafara mai jin kai sannan Allah ya ce walau annahum iz zalamu anfusahu da za a ce lokacin da suka cuci kawunan su ja'uka sun zo maka fastaghfirullah sun nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahima da samu Allah mai gafara ne mai jin kai sannan annabi alayhi salatu wassalam yace wanda ya lazanci istighfari duba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katiran yace madalla da wanda ya samu a takaddarsa ta lahira an cika masa ita fal da istighfari sannan istighfari yakan zama dalilin tsira daga wuta shi yasa annabi alayhi salatu wassalam yace ya ku taron mata ku dinga sadaka kuna yawaita istighfari saboda na ganku da yawa a cikin wuta yasa Allah ta'ala ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha wadanda idan sun aikata alfasha ko sun cuci kansu sai su ambaci Allah sannan kuma su nemi gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ko yayi sai gafarta ma zunubi din ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu ba sa kuma dajewa su doge su ci gaba da aikata laifi sannan istighfari yakan zama dalilin mabudin arziki fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فانا استغفار يكن زما دليلن قارن قلبي da duk za mu dauki istighfari duk wani hayaniya da muke da surutu a social media an yi kaza laifin wane ne kasa wane ne bai yi aikin sa ba duk mu aje wannan kowa ya yi istighfari kawai wallahi duk matsalar Najeriya sai Allah ya warware ta amma laifin kowa dora wa wani yake to shi yasa sai Allah ya bako ya dabara ku kuma ku ci gaba da dabara ne ke laifin wane ne wani laifin wane ne a aje komawa laifin waye kawai mu koma mu ce Allah mun tuba mi ta tuba kowa ya duba laifin kukan sa ya rage mu ce Allah ya shigo in ma sakacin ne in ma rashin iyawan ne to muna roƙon Allah ya shigo ya yi da kansa dan Allah shine jami'in tsaro Allah bai tsare kowa sai tsare ku to Allah kuma in yaga kun kankadda kai kun nuna ko ba kowa bane to sai ya shigo ya muku in ko za ku iya sai ya baku sahabbai fa sahabbai wanda su yardaddu ne a wajen Allah amma da suka fita yakin Hunayn wa yawm Hunayn iz a'jabatkum kasaratukum falan tukuna ankum shay'a Allah yake kun fita yaki za ku taimaki addini na amma da kuka yi takama da yawan ku sai yawan ya tashi a banza wannan dukuna an ku shay'a wa baqad alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallayti mudbi ya ce fa dauka addinin Allah kenan Allah yake tunda kuka yi takama da yawan ku sai na banku da yawan yawan bai muku komai ba kasa ta tsuke muku kuka ruga da gudu thumma azala sakinatu ala rasuli ala al-mu'minina sai da Allah ya saukar da rutuwa idan aka yawaita istighfari annabi alayhi salatu wassalam ya koya mana istighfari aƙalla ka dinga yin 100 da safa 100 da yamma in ma zaka yi fiye da haka in ma miliyan zaka yi kaje ka kai ba wanda yake maka istighfari sai kai kwaya kaza ko kai kwaya kaza yayi yawa su ba da man waje da fi sahifatihi istighfaran kathira madalla da wanda ya samu istighfari da yawa a cikin littafin sa man lajimal istighfara annabi alayhi salatu wassalam yace in kai ta istighfari kai ta istighfari to zaka samu duk wata musifa da cikin karo ka sai Allah ya tare maka ita kana istighfari to da istighfari ka nuna Allah kai ba kowa bane shi kuma Allah ba abin da yake so irin ka nuna kai ba kowa bane shi kuma sai nuna maka shine kowa shine mai komai sai tsare kai kiyaye ka ya shiga lamarin ka ya kare ka ya yaki masu yakarka ya kare ka daga makiyanka ya kuma ka zama na Allah Allah ya zama naka to wannan shine abin da ake bukata shi sai Allah yake wastaghfirullah ku nemi gafara Allah sai da istighfari shine aqalla kafa ɗaya da safa kafa ɗaya da yamma اللهم إني
اللهم أنت ربي
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إن كيف أفعل إيه دساتي كمت كافن يما كمت دم الجنة in kai da yamma kafin safi ka mutu dan aljanna sannan ga kuma wanda annabi alayhi salatu wasallam ya koya masa sayyidina Abubakar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ko ka zauna ka fara bi dhikrili wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur ko tawwabur rahim كتاب وانا استغفر الله واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه هو حي القيوم هو حي القيوم اي هو الحي القيوم هو اعني حي القيوم واتوب اليه من يوم الاستغفار متوبه من جار ذنوبه من يمي غفار الله ان الله غفور رحيم الله من يتوسل الى سنانك غداجيو غفور رحيم الله كيمنا غفار الله كتقمو الله كغفر ذنوبه الله كيافي ونا كرامه gobe akwai buɗe masallacin juma'a investment quarter tumfure kuma an ce zan gabatar da jawabi na fari hudu ba a gurin sannan malam tahir zai gabatar da hudubar juma'a a sabon masallaci gobe kenan ina ne investment quarter kun san gurin ko tumfure a can tumfure ko ya halatta mai aikin haji yayi safarar abin da hukumar kasar saudiya ta haramta ya dangana ga abin da ta haramta shi yasa kafin kai safara koda abin halal ne na farko dai ka san kwaya dama wannan kille ma kai zai yawa to amma akwai abin da kasar Saudiya din kuma halal ne amma ita ko ba ta so a shiga da shi to koda halal ne a musulunci shiga da shi in take ba ta so kai ka aka shiga da aka tuntuba in zaka da kaya zaka da atamboti ko za wasu kan din kuna saboda Hausawan mu na can wasu kan tafi da hijabi wasu da huluna wasu da goro wasu da raf wasu da koli wasu da magi wasu da kuka da daddawa da gishiri abinan kai ba gishiri ba daya koli da ana tafiya da su wasu ma da wasu abubuwa da duk zaka ga iyafa ba a kwace su waɗannan amma akwai abin da in an ga su fille ma kai zai zaka kakkaje da su kuma kakka ba wani ajiyar kayanka ka kuma wani ya baka cewa rike min dan Allah ina zuwa tayewa kwaya ce sai ya baka riko sai a zo a ganka da abin a hannunka zaka a gurin ba a karbar kayan mutum sannan kai kuma baka yadda wani ya baka sannan kakka baje kakka baka kulle ba kada wani ya zo ya cusa maka wani abu ce duk guri ne mai hatsari tunda za a fillata mutum ai kun ga dole mutum yayi taka tsantsan yauwa in ka ga ba fille ma kai ba sai Allah ya kwato ka wannan ce ko zan iya yin shebin a masauki a Madina kafin na zo miƙati ƙwarai kuwa kafin ka zo miƙati ai komai ya halatta kai kamar kana gida ne ko akwai wani abu da shari'a ta tanada wanda yake da larurar rashin yin azumi a ranar Arfa eh to laruran kamar mace tana jinin al'ada kaga sai dai Allah ya bata lada na niyya ko kuma ba ka da lafiya ba za ka yi azumi ba to kaga wannan shi ma ai din larura ce amma in dai lafiyar ka lau ko a halin tafiya kake tunda so eh ne tak a shekara kwaya ɗaya kuma ko ba a rama shi shi ba a rama ba za ka ce tunda ban samu Arfa ba bari na yi gobe shi rana ake wa in ta wuce shi kenan to kaga in ba wata larura babba ba ya kamata mutum ya daure ya yi shi kwaya ɗaya don ya samu wannan kabakin da wannan ladan akwai 150 daga Alhaji Ali ne katako yace a saka a cikin asusun marayu Alhaji Ali ne katako Allah saka da alheri 2210 daga ɗaiɗaikun jama'a Allah biya musu bukatunsu Qur'ani guda 3 da izo 20 shadda yaji 5 butoci 5 turmin zani 5 Allah biya musu bukatunsu duk mutane suka kakkawo akwai masu bukatun kamar rashin lafiya neman miji na gari ko mata ta gari Allah ji kan iyayenmu da Allah ya bani mahalli da sauran masu bukatu daban-daban mun yi tawassali da sunayen Allah da sifofinsa madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri wanda yake neman tsari Allah ya tsare shi wanda yake da damuwa Allah ya yaye masa wanda yake da bukata ta alheri Allah ya biya masa Allah ya ji kan iyayenmu da suka rasu masu ran kuma Allah ya sa da mu da su mu cika da imani Allah ya ba mu kyakkyawan rayuwa Allah ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wannan kasa ta mu Najeriya Allah ya mata albarka Allah ya zaunar da ita lafiya Allah ya kawo mata da fitintunu Allah ta'ala ya kawo lafiya da zaman lafiya a wannan kasa wannan harkar tsaro da ta ci ta cinyewa muna roƙon Allah da ƙarfinsa da ikonsa da isarsa da wadatarsa Allah ya shiga cikin lamarin nan namu Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan masifu da waɗannan tashin hankula Allah ya daidaita al'amura Allah ya yarda mu bi shi Allah ya tabbatar mana da imani ya tsare mana imaninmu ya tsare mana rayuwarmu ya tsare mana mutuncinmu ya mana arzikin duniya da lahira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillah